إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa waɗannan ni'imomi da Allah ya nihimtar da mu su ni'ima na musulunci ni'ima na imani ni'ima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sake ba mu dama a wannan yammaci domin sake haduwa a wannan farfajiya abinda zamu tattauna akai insha Allah shine alaka na ƴan uwantaka na musulunci ƴan uwantaka na musulunci yana daga cikin abin da yake dole akan musulmai dole akan musulmai shine kiyaye ƴan uwantaka da yake tsakanin su tafiyar tana ƙarfi addinin yana ƙarfi musuluncin yana ƙarfi matukar ƴan uwantakar musulunci tana ƙarfi duk yadda kake ganin alkhairinka kai kadai ba za ka iya yin tafiyar ba addinin musulunci kamar gida ne kowa da inda yake rikawa kamar jami'a ce kowane faculty akwai abin da take gudanarwa ba za ka iya shiga kowane bangare ba face wani shi zai iya gudanar da wannan bangare babu wani annabi manzo da Allah ya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake face Allah ya samar mishi da sahabbai wanda za su yi tafiya tare da shi wajen hidima wa addini addinin musulunci yana bukatar dukanmu kuma kowa zai iya bada gudumawa karka gina rayuwar addini tafiya akan turba ta addini akan maslaharka da bukatarka na son kanka na radin kanka ka dauka addinin shike gaba maka da komai manufar addinin ginuwar addinin habakar addinin ci gaban addinin ya zamshi ne bukatar ka ta farko kafin kowace irin ci gaba da bukatar ka na cin gashin kanka kuma ka dauka duk iliminka duk dukiyarka duk karfinka duk abun da ka taka kai kadai ba za ka iya gudanar da al'amarin addini kai kai ɗayan ka ba alaƙar ƴan uwantaka na musulunci alaƙa ne da ake bashi kula mafi girma a cikin alaƙoƙi a musulunci ana ba da kula da damuwa da ƴan uwantaka na musulunci sama da yadda ake ba da kula da damuwa da ƴan uwantaka na ji. Kulan da ake so kai da ƴan uwanka musulmai, damuwan da ake so kai da ƴan uwanka musulmai, shiga cikin sha'anin ƴan uwanka musulmai ya tsar abin da ake bukata a gunka na shiga cikin damuwar ƴan uwanka wadda jini ne kawai ya hada. Duk wata kofa da za ta kawo baraka a tsakanin musulmai sai da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka toshe wannan kofa. Ka ba mu ƴan uwantaka muhimmanci, wannan da kuke aiki tare, wannan da kuke hidimar sunna tare, wannan da kuke sallah tare, wadda kuke kallon alƙibla tare, ka sani ɗan uwanka ne. Wannan alaƙan Ubangijinku ya kulla ta, ba kai ka kulla ta ba. Kar ka yanke ta, kar ka zo da abunda zai watsa wannan alaƙa da take tsakaninku. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-muslim akhul muslim, musulmi ɗan uwan musulmi. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tahasadu, annabi yake kar sashin ku ya dinga hasada na sashi. Wani ɗan uwanka ya samu ci gaba, ya samu nasara a rayuwa, wata kai tare kuka fara kasuwanci, yanzu Allah ya daga shi, kai sai ka dinga jin ciwo kana jin zafin ci gabansa. Annabi yake kar kuma junanku. Wata kila tare kuka fara neman ilimi, Allah ya daga shi, ya daukace shi sama da yadda kake, sai ka fara jin ciwo, ka fara jin ba dadi. Annabi yake kar ku yi haka ma junanku. Wata kila tare kuka yi kawance dukanku a lokaci daya, kuka yi ƴan matancinku, wannan sai ta dace da miji mai wadata. Karki hasadar wannan ni'ima da Allah ya mata. Annabi yace la tahasadu, kar kuma junanku hasada. Hasada yana daga cikin abin da ke kawo tuntube a tafiyar musulmai, tafiyar su ta lalace. Wala tabagaru, annabi yace kar ku dinga kiyayya, kar ka kulla wani a ranka ka dinga kiyayya da shi, kar tashi ya dinga kiyayya da sashi. Idan wani ya maka ba daidai ba, sai ya maka ba daidai, ba daidai ba, kai idan kayi ba daidai ba, kai da kayi ba daidai ba, daidai ba, ba daidai ba ne kowaye yayi ba daidai ba. Amma kar ku kulle gaba da kiyayya a tsakaninku. Annabinku sallallahu alaihi wa sallam yace kar ku yi haka. Masallacinku daya, anguwanku daya, alƙiblarku daya, Ubangijinku daya, manzonku daya, alƙur'aninku daya, amma kuma kiyayya da gaba a tsakaninku. Annabi yace kar ku yi haka. Wala tanajashu, annabi yace kar ku dinga loba ƴan uwanku a cikin harkar rayuwa. Annajishu shine kamar kaya ne a mai farashi, sai ka zo ka taya da farashin da ya tsara asalin farashinsa don wani ya zo ya fada. Abun jaka goma ake sai da shi, saboda ka loba wani sai ka zo ka taya jaka goma sha biyu, kada shi in ya zo watakila zai yi kari. Annabi sai kar kuma dan uwan uwanka. Waɗansu malamai suka ce annajishu shi ne kururuta abin sayarwa, ɗaga shi, tallata shi har sama da yadda ƙimarsa yake, wato ya zan tsaban tallansa da yadda aka mai ado da kwalliya ya sa aka saye shi, sai mutum ya saya sai ya ga ashe abin ba haka yake ba. Annabi ya ce kar kuma ƴan uwanku haka. Wala ta dabaru, annabi yake kar ku juya ma junanku baya, kar sashi ya juya wa sashi baya. Wannan yace ba ruwana da kai kai hidimanka, wannan ma yace ba ruwana da kai kowa yayi hidimansa. annabi yace musulmai kar ku yi haka wa kunu ibadallahi ikhwana ku zam bayin Allah ɗan uwan juna al muslim akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yuzlimuhu annabi yace musulmi ba yi zalimi kan musulmi musulmi ya shirya wata dabara ya je ya zalunci ɗan uwansa annabi yace musulmi ba ya haka wala yakhzuluhu bai tabar da dan uwansa musulmi ya sace shi a ruwa yana ganin dan uwansa ya dada baya ya rubta annabi yace musulmi baya haka ma dan uwansa musulmi wala yakzibuhu annabi yace musulmi bai ajiye dan uwansa yayi ta mishi ƙarya domin ƙarya yaudara ce gina shi ne akan wani abun da babu alkhairi tattare da shi wala ya hakiru annabi yace kuma musulmi bai raina dan uwansa musulmi saboda kai wata kila alhaji ne Allah ya maka wadata wannan yasa ka walakanta mai gadin ka bayan alƙiblar ku daya annabin ku daya alqur'anin ku daya manzon ku daya saboda shi bayi da shi dalilin da yasa kake mai tsawa kawai don bayi da shi ne annabi yace kar kuma ɗan uwanku dalilin da yake sa kake mai tsawa kake karan sa yana direban ka saboda kawai laifin sa kawai saboda shi bayi da shi annabi yace kar wani musulmi ya walakanta dan uwansa musulmi wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din annabi yace kar sashi yayi ciniki akan cinikin sashi duka waɗannan kofofi ne da za su iya haifar da baraka a tsakanin musulmi annabi yace kar ku yi haka ka kiyaye domin annabinka sallallahu alaihi wa sallam shi yayi doka akan haka a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tadkhuluna aljannata annabi yace ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani wala tu'minu annabi yace kuma ba za ku yi imani ba hatta tahabu har sai sashin ku ya kaunaci sashi annabi sai yace awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum annabi yace bana nuna muku na nusar da ku abinda in kun yi za ku kaunaci junanku ba dan yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani imani kuma ba zai samu ba sai kun kaunaci junanku annabi sai yace awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum bana nuna muku abinda in kun rike za ku kaunaci junanku ba sahabbai suka ce a nuna mana yace afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakani wannan assalam ya shafi dukkan aminci afshu salama bainakum ku amintar da junanku kar ka cutar da dan uwanka ta kowace fiska a wata riwaya annabi yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi da ya amsa sunar musulmi ya amsa sunan musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa ba zai zage su ba ba zai yi gulman su ba ba zai taci kayan su ba ba zai zub da jinin su ba annabi yace wannan shi ya amsa sunan musulmi in uwantaka na musulunci yana da girma kuma ku sani wannan matsaya na ƴan uwantaka matukar al'ummar musulmai ba su tsare shi ba ba za su taɓa ci gaba ba dole sai ka yarda wanda ya shar'anta addinin shine ya shar'anta wannan ƴan uwantaka ya kulla shi zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madina lokacin da ya hijira yana daga cikin abubuwa na farko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara bayan saka harsashin ginin masallacinsa abu na biyu da annabi ya fara a Madina shine kulla ƴan uwantaka a tsakanin sahabbansa musamman tsakanin muhajirun da al-ansar yana daga cikin abu na farko dunkule sahabbansa hada karfin su waje daya cikin ƴan uwantaka yana daga cikin abinda Allah ya tunasar da su ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah kowa ya kure manejin sa wajen jin tsoron Allah wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah yake kar ku sake ku mutu face kuna musulmai waɗanda suka sallama wa Allah suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kuma ku yi riko da igiyar Allah dukanku kar ku rarraba igiyar Allah shine alqur'ani da sai yace wadhkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna ni'imar Allah akan ku ku tuna ni'imar da Allah ya muku if kuntum a'da'an yayin da kuka zam abokan gaban juna a baya kafin zuwan musulunci irin masifar fitina da fadace fadace da gaba da ya gudana tsakanin kabilun larabawa musamman abinda ya faru tsakanin Aus da Khazraj in kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum Allah sai zo ya hada tsakanin zukatanku da wannan addini fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari bisa ni'imar Allah ɗan uwan juna wannan ɗan uwantaka Allah sai ya kira shi ni'ima ne kar ka zan masifa mu ɗan uwanka musulmai kar ka zan damuwa mu ɗan uwanka musulmai kar ka zan abin takeici mu ɗan uwanka musulmai ka zan rahama ka zan jin kai mu ɗan uwanka musulmai wadkuru ni'matallahi alaikum Allah yace ku tuna ni'imomin da Allah ya muku if kuntum a'da'an da kuna da adawa da gaba tsakaninku fa alafa baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum bi ni'matihi ikwana kuka wayi gari ɗan uwa abokan juna cikin soyayya da imani wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da kuna bakin gabar afkawa cikin wuta Allah ya samar da ku kafirci da wannan gaba da yake tsakaninku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa daki daki Allah ke don ku shirya ni'imar Allah ne idan aka yi watsi da ɗan uwantaka an yi watsi da jigo na ni'ima da Allah ya ma musulmai a tsakaninsu idan aka yi watsi da ƴan uwantaka an yi watsi da jigon ci gaba na tafiyar al'ummar musulmai wani abu ya faru lokacin da aka yi yakin Badar tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ganimar da aka samu a Badar musulmai sun fita yakin Badar ya cin musu domin ba yaki suka shiryawa ba yakin ya taso musu ne rana tsaka annabi ya shawara sa bai suka ce ai kawai annabi sai ya saka wata gara basa a cikin yakin man katala katilan falahu kaza wa kaza wa man asara asiran falahu kaza wa kaza idan mutum ya kashe abokin gaba yana da gara basar kaza da kaza cikin ganima wanda ya kama bawa yana da gara basar kaza da kaza saboda azaburar da su Ubadah ibn Samit yace matasa muka tashi muka yi rubdugu wa abokan gaban Allah bayan an gama yaki matasa sai suka tashi da su tafi da dukkan kusan ganima sai dottawa suka ce mu muka ba da kariya inda mun buda da an samu matsala yace wannan maganan har sai ta kaima mun fadi maganganun majunanmu wanda bai yi dadi ba karshe sai aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yace yas'alunaka anil anfal al anfal bi ma'ana al ganai Allah yace ga sahabbanka sun zo suna maka tambaya akan ganimomin da aka samu yaya za a raba mawaza a bawa kaza mawaza a bawa kaza Allah sai yace kulil anfalu lillahi war rasul ai al hukmu fiha lillahi war rasul Allah yace duk aje maganan ganima hukuncin ganima yaya za a raba me da a baku wannan na Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam su zafi hukunci take Allah yake duk maganar ganima a bar shi sai yace musu fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zaka bainakum kudin ke barakar da take tsakaninku wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzonsa da'a in dai ku mu'mine ne maganar ganima Allah yake ajiye ta yace musu fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zaka bainakum kudin ke barakar da take tsakaninku wannan abun da ya taso a dinki karka dauka sabani da yake tsakaninka da ƴan uwanka musulmai waɗanda kuke aiki don ci gaban addini kuke tafiya bisa alƙibla daya karamin abu ne innamal mu'minuna ikhwa Allah yake ai iyaka su mu'minai ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akawaykum duk lokacin da aka samu sabani tsakanin waɗansu mutane biyu ko bangarori biyu Allah yake ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku fa aslihu baina akawaykum ku yi sulhu tsakanin waɗannan ƴan uwanku guda biyu da suka yi sabani a tsakaninsu ka dauka cewa yadda yin sallah addini ne dole ne a kanka ka sani kyautata alaka tsakaninka da ƴan uwanka shi ma dole ne da yawan abinda ke cutar da mutanenmu wajen rashin lura da ƴan uwantaka na musulunci shine lura da damuwar kansu idan mutum zai faɗi magana an mishi ba daidai ba wato sai ya dinga damuwa da abun da ya shafe shi shi kansa akan abin da ya shafi addini inda za mu dinga gabatar da addinin shine na farko kafin bukatar kanmu da yawa na barakar da yake tsakanin mu da al'inke shi to amma duk wanda aka taba shi kuma akwai rashin gogewa ne a rayuwa wato ita rayuwa ba za ta karbi haka ba ni abinda na yarda da shi game da rayuwa wanda yafi kowa dacewa ya kiyaye ni kar ya bata mun rai kar in samu musgunawa daga gunsa shine iyalaina ko ba ni da lokacin kowa ina da lokacin matana ko ba ni da lokacin kowa ina da lokacin ƴaƴana dukiyata akan su take karewa zirga zirgana akan su yake karewa ko ban bawa kowa ba su dole na ba su idan akwai wanda ya kamata ya kyautata mini ya kiyaye kan raina ya baci su waɗannan da lokacina da dukiyana yake tafiya akan su to in ɗana zai mun abin da ba ni so na hakura don me yasa dan agaji don ya mun zai daga mun hankali ga wanda nake kashe mishi kuɗi na ma mun abin da ba ni so balle wanda ba ni ba shi komai to sai kaga ka daga hankalinka akan abin da bai kamata ka daga hankalinka ba idan akwai wanda ya kamata ya kiyaye bacin ranka wallahi ƴaƴanka in ɗanka zai maka ba daidai ba don me yasa makwabcinka da ba ka mai komai ba dangin iya baba ba za ka ɗaga hankalinka kai kanka kana ma kanka ba daidai ba sau nawa ka yi abun da ka ji ba ka kyautata ba rashin sanin rayuwa ne ka ga mutum na faɗan abin da wane ya mishi wannan abun sai ka samu shi ya ma mutane da yawa ko kuma waɗanda ya fi wahala da su suna mishi to irin waɗannan su suke kawo baraka a tafiyar ƴan uwantaka na musulunci ka zama mai haƙuri a bata maka dole a bata maka kuma kai da kace so kar a maka abinda baka so tsakani da Allah ka zauna kai tunani duk abijan waye kai aikin ka kakkamishi shi abinda yake so babu kai ma babu wanda aikin sa ya maka abinda kake so kawai ka kiyaye hakokin sa na musulunci na makwabtaka na zamantakewan tare shi ma ya kiyaye maka naka abunda yazo na kurakurai da ba daidai ba ayi sulhu a gyara su a ajiye su a wuce ka daina kallon kanka kafin addinin ka idan ka gyara wannan in muka gyara wannan zamu yi nasara a rayuwa wani ransa na ɓaci ne kawai mitin idan an zo wani sai ya faɗi abin da ya saba mana shi sai ya kulle abin a rai sai ya ce ni baran sake zuwa mitin din ba to waɗanda suke mitin din kai ka halice su ko kai ka haife su waye aikinsa ka faɗi abu ya bi babu in an karɓi abin da ka bayar na shawara alhamdulillah in ba a karɓa ba abinda aka tsaya a kai ka taimaka a yi wataƙila in ba a dace ba gobe sai a ɗauki naka a yi da haka ake tafiyar musulunci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na shawara da su akan abu guda ya sai musu ya yi da a yi wannan ya sai kaza wani daga cikin sahabbai ya faɗi wani abu daban da abinda wannan ya faɗa abinda matsaya ta tsaya shi za a tafi a kai wadda ba a ɗauki nashi ba bayi cewa an ƙuntata mishi da haka ake addini dole ne sai mun kiyaye ƙasƙantar da wasunmu ganin waɗansu walaƙantattu a tsakaninmu Allah bai ɗaga wani ta hanyar dukiya ko mulki ko ilimi saboda bayi son wadda yake ƙasan ba wannan hikima ce ta Allah ta hukunta haka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah yace ni na kasa wa bayi hanyoyin rayuwa da cin abincin su wani trader yake yi wani koli yake yi amma bilonia ne wani koli yake yi amma kolin ko cefa ne mai kyau baya mishi a gidansa wani trader yake yi in zai sa cefanansa duka akan trading kasuwar ba za ta yi ba wani trader yake yi yana da manyan store da ya ajiye kaya wani kafinta ne yana da wuraren ajiye kayayyaki da za a je a gani a saya wani kafinta ne kafintan san bai bashi wadataccen cefa ne ba Allah ya ce duk ni na tsara haka wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin na daga darajojin sashi akan sashi kamar wani ne yace Allah to dun me kai haka yace liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukriya don sashi su samu leburori daga sashi idan an zo da siminti a samu wanda za su sauke idan an zo da trailer da kaya a samu wanda za su sauke in motar ka ta yi dotti a samu wanda za su wanke shi mai wankin motan ba zagin Allah yi ba ashe bai kamata ka ganshi kaskantacce saboda kawai sana'arsa ba laifinsa saboda yana wanke mota zaɓa ya yi ya zama mai wanke mota don me kana musulmi shi yasa annabi ya ce bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahtira akabul muslim ya ishi musulmi cikakken sharri ya zama masharranci ya dinga rena dan uwansa musulmi kuma yana daga cikin babban darasi da suratu yusuf alaihi salatu wassalam ta zo da shi yana daga cikin darasin da aka karantar da mu a suratu yusuf shine runguman alaƙoƙi da kyautata su da afuwa da kauda kai annabi yusuf alaihi salatu wassalam idan ka kasa matsalolin da ya shiga a rayuwa kashi 100 kashi 70 ɗan uwansa suka tashi idan ka kasa matsalolin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tsinci kansa a ciki kaso mafi yawa ɗan uwansa suka tashi a matsalar yana zaune bai san hawa ba bai san sauka ba sai suka koma suna nitin akan yadda za su cutar da shi uqtulu yusufa la yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi balalin mubin suka je suka zauna suka tattauna suka ce yusuf da dan uwansa su ne mafiya soyuwa a wajen babanmu wa nahnu usba ga mu mu gayya guda inna abana lafi balalin mubin suka ce babanmu bai yi abin da ya dace ba hanyar da ya dauka ba daidai bane ya fifita kallonmu akan mu wannan ba su suka yi hasashen haka suka gina haka saboda wani abu da yake cikin ransu uqtulu yusufa aw irhuhu arban yaklu lakum wathu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin sai suka ce a kashe yusuf kawai ko a je a batar da shi a wata kasa a dauke shi a je a yar da shi a wata duniya in ba shi yaklu lakum wathu abikum suka ce ai fiskar babankun zata dawo kanku ma'ana ai dole babankun yayi da ku wa takunu min ba'dihi qauman salihin sai ku zama nagari bayan kun aikata haka karshe wani tsakatsakiyansu yace ala taqtulu yusufa wa alquhu fi diyabatil jubbi yace akar akashi shi mu je dai mu samu wata tsohuwar rijiya mai duhu mu jefa shi a cikin ta abin da ya faru ke suka dauki annabi yusuf alaihi salatu wassalam tsatso daya suka fito suna kallon sa yana kallon su suka je suka sake annabi yusuf a cikin wannan rijiya falamma zahabu bihi wa ajmahu an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb duka sun yarda aje aje fa shi a rijiyar wannan kuma shine mataki mai sauki dan uwan su ne kai yanzu duk iyayyar da ake maka an taba maka haka qur'ani ba ya ba mu labarin ne mu dauke shi a matsayin abun daya bakewa ba a'a akwai karatu da darasi a cikin sa wanda zamu amfana a rayuwar mu ba zai yi wani abu da ya wuce dubban shekaru Allah ya dauko shi ya kawo mana a wannan zamani a cikin littafin mu kuma a ce mu ji shi kawai ya wuce ba tare da akwai karantarwa a ciki ba a cikin surar Allah yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yace cikin isoshin da muke kissanta muku akwai ababan daukan izna ga masu hankali suka je suka jefa annabi Yusuf a cikin rijiya jama'a ba a jima ba sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ana cinikin sa yadda ake cinikin bawa washarahu bi samanin baksin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi min az-zahir aka yi cinikin annabi Yusuf kudin da bai taka kara ya karya ba can sai ga annabi Yusuf a gidan wannan mai sarauta na Misr wa kala allazi shtarahu min misra yau ga annabi yusuf an saye shi a matsayin bawa amma fa ɗan uwansa suka jefa shi a cikin wannan fitina yana rayuwa a cikin kurkuku shekara da shekaru wata rana wannan sarki wannan mai mulkin yayi mafarki ya nemi a fassara mishi mafarkin karshe mafarki ya je ga annabi yusuf alayhi salatu wassalam annabi yusuf ya fassara mafarki sarkin yace a zo mishi da annabi yusuf kafin su gama tattaunawa da annabi yusuf an ba ma annabi yusuf matsayi mafi girma a cikin misra duk yadda baka san mutum ya dakai da shi ba yadda ka iya da shi duk yadda baka san mutum baka isa ka gaya ma Allah kar yayi da shi ba kai ne kawai zaka cutar da kanka sai ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam da mukami daga cikin manyan mukamai da ake ji da su a kasar misira jama'a ana nan akan wannan mukami yana kan wannan kujeran sai ga can yan uwan sannan sun shigo misira sayan abinci an samu matsatsin rayuwa a wajensu inda kawai da a samu abinci sai a misira shi kuma annabi yusuf alaihi salatu wassalam duk wani abun da ke alaka da kasa yana karkashin office ɗinsa don ce mishi ij'alni ala khazainil ardi ma'adinai ne abinci ne duk wani abu da yake alaka da abun da ake fitarwa daga kasa yana kasan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai ga ɗan uwansa waɗancan da suka jefa shi a rijiya ka tuna in kai ne wani mataki zaka dauka lokacin da suka shigo office din annabi Yusuf alaihi salatu wassalam falamma dakalu alaihi arafahum ko fa arafahum wa hum lahu munkirun Allah yake annabi Yusuf yana ganin su dukan su ya gane su wa hum lahu munkirun amma su basu gane annabi Yusuf suka gaya mishi ga inda suka fito sun zo sayan abinci ne ga abinda suke bukata annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya kalle su yace kuma yanzu dukan ku gidan ku daya suka ce ai akwai wani karamin kanin mu ma da bamu zo da shi yace musu to in kun koma duk ran da za ku sake zuwa sayan abinci ku zo mun da shi shi ma na gan shi har ya musu barazana fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun yace in ma ba ku zo da shi ba ba abinci kar ma ku iso inda nake suka ce za mu yi suka koma gida suka je suka buga da mahaifinsu da za su dawo akan ya ba su binyamin kanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yace ai bazan kara wa burna dawaki ba ga abin da ya faru akan annabi Yusuf suka lallabi mahaifin ya ba su dan uwansu suka taho da shi lokacin da suka shigo wajen annabi Yusuf alaihi salatu wassalam annabi Yusuf sai ya ga dan uwansa sai ya dace gefe yace mishi innama ana akhuk fala tabtais bima kanu ya'malu ya kira kanin sai yace mishi ni ne Yusuf duk abin da ka gani ko ka ji ka ja bakinka kai shiru kar ka damu bayan an musu au an musu duk abin da za a musu sai annabi Yusuf ya ce a dauki mudun au nashi a saka ko na sarkin a saka a cikin abincin Binyamin aka saka ba fa yana so ya kala musu sharri bane Allah da kansa a Qur'ani yace kadhalika kidina li Yusufa Allah ce mu muka shirya mai Yusuf yayi haka aka dauka aka saka bayan sun fita sun yi bayan gari sai aka bi su ayyatu halairu innakum lasarikun aka ce ayi sata sata yi suka ce ai mu yan babban gida ne ba zai yi mu zo mu sata ba aka ce musu to dai an rasa mudun sarki saboda haka kawai abinda za a yi caji aka dauko cajin kaya tun daga kan kayan babban ana zuwa kan kayan Binyamin sai aka ciro mudun sarki sai aka ce to kun ce ku ba barayi bane gashi kuma an samu abin da ake nema a kayan ku qalu sai suka ce in yasrik faqad saraka akul lahu min qabl suka ce yalla boy in yaron nan yayi saka ba laifi bane ba abin mamaki bane faqad saraka akul lahu min qabl dama yana da wani wa barawo amma ma suka sha in yasrik in har yayi sata wannan ba abin mamaki bane faqad saraka akul lahu min qabl wansa dama ya taba sata Allah sai yake fa asarra yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum annabi yusuf sai ya sake shanye wannan maganan a ransa wa lam yubdiha lahum ko a fiska bai bayyanar da takaicinsa ba qala antum sharrun makana yace kuna nan a yadda na san ku jama'a muna ji duk ka dauka waɗannan labarai bayanai da Allah ya yi na tarihin a banza ne wato dukkan makiyanka da kake gani ka taba samun makiya irin waɗannan an taba adawa da kai irin wannan to saboda musulunci ya nuna maka shi addini ne da Allah ya tsara shi akan tsari wanda ke inganta rayuwa ta duniya da lahira annabi Yusuf bai sai musu da ni dai ba za a ba da shi ba tunda sharadin wanda muka kama da kayan mu murike lokacin da suka tsaye da tsammani babu yadda za a yi a ba su Binyamin sai suka koma suka yi shawara. Babban su yace to ni dai bazan bar Misra ba, ku koma ku je ku samu mahaifin mu, ku gaya mishi abin da ya faru. In bai gaskata ba, tawagar da muka taho da ita ya tambaye su, ni dai bazan bar Misra ba, sai in baba ne yace na koma gida ko kuma Allah ya hukunci akan zamanin. Suka koma. Kai wata rana Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya matsu yace musu kai izhabu fatahassasu min Yusuf wa akihi, yace kawai ku tafi ku je ku binciko min Yusuf da dan uwansa. Kai tsaye suna dama babu abinci, ga mahaifinsu ya tsayar musu, suna shigowa Misra. Kai tsaye suka yi office din Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma dakalu alaihi, lokacin da suka shigo wajen Annabi Yusuf, kalu sai suka ce shi ya ayi al aziz, ya kai wannan shugaba, masana wa ahlana durru, kuntin rayuwa matsatsi, ya addabe mu da mu da iyalai mu. Fa awfi lana al kayl wa tasaddaq alaiha, ka taimake mu da abinci, amuda mana abinci, a ba mu sadaka. Inna Allaha yajzi al-mutasaddiqin, Allah na sakayya da alkhairi ga masu sadaka. Kana sai yace musu hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akihi id antum jahilun, yace shin za ku iya tuna abinda kuka yi wa Yusuf da dan uwansa a lokacin kuna cikin jahilci? Kalu sai suka ce a innaka la anta Yusuf, suka ce yalla bai ko dai kai ne Yusuf. Kala ana Yusuf, yace musu ni ne Yusuf. Wa hadha aki, yace wannan shine dan uwana. Qad manna Allahu alaina, yace kun ga Allah ya mana baiwa. Innahu man yattaqi wa yasbir, yace kuma ku ji yadda al'amarin yake, duk wanda ya tsare tsoron Allah, yayi hakuri da matsayin da Allah ya ajiye shi, ba hasada, ba kiyayya, ba kyashi. Fa inna Allaha la yubi'u ajral muhsinin, Allah bai tozartar da aikin waɗanda suka kyautata. Qalu tallahi, sai suka ce mun rantse da Allah, laqad asaraka Allahu alaina, Yusuf Allah ya fifita ka akan mu. Wa in kunna lakafi'in, suka ce mun tabka ganganci da kuskure babba. Kana sai yace musu la tasriba alaikum alyawm, yace musu daga yau na kashe wannan magana, ba zargi tsakanina da ku. Yaghfiru Allahu lakum, yace duk abin da kuka mun na yafe muku, kuma ina roƙon Allah ya yafe muku. Wa huwa arhamur rahimin, shine mafi jin kan masu jin kai. Waɗannan mutane sune sanadin da Annabi Yusuf kusan shekara 40 bai ga iyayensa ba. Yau an zo an tada maganar, ba a wuce minti 15 bai ce ya yafe musu. La tasriba alaikum alyawm, yace daga yau na kashe maganan, ba zargi tsakanina da ku. Duk abin da kuka mun na yafe muku. Yaghfiru Allahu lakum, kuma ina roƙon Allah ya gafarta muku. Wa huwa arhamur rahimin, shine mafi jin kan masu jin kai. In dai zan tausaya muku na yafe muku, Allah zai yafe muku. Sai ya dauki rigar sai yace izhabu bi kamisi haza, yace ga rigata ku tafi da ita gida. Fa'alquhu ala wajhi abi, in kun je ku dora ta a fiskar babana, ya ati basira, zai dawo idon sa yana gani. Don Annabi Yaqub ya shiga takaitin da sai da ya makanci. Ya ati basiran, zai dawo yana gani. Wa atuni bi ahlikum ajma'in, yace kuma duk ku debo iyalanku ku zo zan rike. Da yawa malamin tafsirin Alkur'ani suka ce wannan gangami da Annabi Yusuf ya yi shine farkon shigowar Bani Isra'ila Misra, da Fir'auna daga baya zai na gana musu azaba a matsayin baki. Duka waɗannan gidajen, yace musu duk kowa ya koma ya je debo familyin sa. Yanzu tunda na samu dama, yace san rike ku. Yanzu kai wannan kisar kana jin labari ne kawai aka bamu, ba darasi ake koya maka ba. Ya yafi, yace kuma na roƙon Allah ya yafi. Ka zauna ka kalli kisar Annabi Yusuf, a sanadiyar mutanen nan ya zama bawa aka sai da shi yadda ake cinikin bayi. Ba a jima ba sai ga Annabi Yusuf ana mai sharrin fyaɗe, a gaban mai gidanta take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yasjuna aw azabun alim. Yalla boy me amfani me sakamako da ya dace mu wadda ya so ya farwa matarka ai kurkuku ne kawai mai abun nan din sa. Kana rabbi sijinu ahabbu ilayya, annabi Yusuf ce inje ni ta zaman kurkukun ya bi mini mimma yad'uni ilayhi, akan abun da suke nema na ne duk zaman kurkukun nan da rabuwa da iyayensa da duk abin da ya shiga nan waɗannan mutanen ne. Yau gashi an tada maganan take yake musu na yafe muku kuma na kashe magana, yake kuma duk kuje ku debo iyalanku ku zo in rike ku. Faduwa yayi da ya haka inde alqur'ani da sunnan zamu bi, to duk inda ka bi irin karatun kenan, ka dubi irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta a Makka. Ran da aka yi fathu Makka cikin kowa ya dore ruwa, hankalin kowa ya tashi, suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma tarawna anni fa'ilun bikum, yace musu me kuke tunani zan dauka na fansa. Kaga abinda aka musu a Makka, kaga yadda suka bar Makka, irin taskun da aka dinga yi wa musulmai a Makka. Annabi yace a tunaninku me zan muku, kalu suka ce khaira, yace a shelanta man dakala almasjid fa huwa amin, duk wanda ya shiga masjidul haram ya sha, wa man dakala kaza fa huwa amin, wa man dakala dar abi sufyan fa huwa amin, wanda ya shiga gidan abu sufyan ma annabi yace ya sha. Karshe yake kuje kawai antu mutulaka, annabi yace magana ya wuce. Wannan fa da shi aka gina mana addini a tsakanin ɗan uwantaka, ashidda'u 'alal kufari sai yace ruhama bainakum, suna da tsanani akan kafirai amma suna da jin kai da rahama a tsakanin ɗan uwansu. Musulunci karfinsa wajen ɗan uwantaka ya wuce dukkan tunaninka. Abu na biyu da yake damun mutane game da ƴan uwantakan musulunci shine ka lura, wato shi musuluncin shine ya hada ƴan uwantakan, to nan kuma don kuna tarayya da wani a musulunci, to nan kuma ba zai zo da abun da zai taba musulunci a bar shi ba, domin musuluncin ai shine ya hada komai. Jama'a ni kun gane? To nan kuma idan aka ma wani musulmi martani ko aka nuna barnarsa ko aka dauki wani mataki akan barnarsa saboda barnarsa a addini, sai aka to yaya musulmi, a'a kamar a ce uwa daya ne uba daya, ai kaga uwar da uban su suka hada ku, to dai sai ya tashi zai ci mutuncin iyaye, kaga ai zai taba tushe ne, to ba za a kame hannu a bar shi ba. Tunda duk abin da muka fadan nan addinin shine asali, shi ya hada ƴan uwantakan, to kuma ba za a zura ido ma wani ya taba musuluncin ba. Jama'a mun fahimta? Domin da yawa waɗanda ba su fahimta ba, in wani musulmi ya zo da barna ko bid'a ko shirka ko wani mummunan abu aka fari aka farmishi, sai aka to ai dan uwanku ne musulmi, eh to ai musulunci dama shi ya hada mu, to in shi hada kuma ya za a bari ya taba uwar gayyen, ai dama dukan mu alfarmar musuluncin ake daga mishi kafa, kun fahimta? To idan yazo zai taba musuluncin sai a kame hannunsa. Duk abinda muka fadan nan alfarmar musuluncin ne, alfarmar imanin ne, alfarmar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma bai kamata abinda shine ya sa a mishi kara sannan kuma yazo zai rushe wannan abun ba. In an rushe to ai an rushe kowa. Ka kalli shari'ar musulunci yanzu, in ba dun dokokin shari'a ba, kwace kwace, a ce yanzu an halatta kwace kwace ba haramun ba ne, adadin wadda da su ma kwace sun fi adadin wadda kai da ka musu kwace. A ce da aka hana kwacen kai ma an taimake ka, inda za a ce ya halatta a yi kwace wadda za su tare ka su ma kwace, to duk lokacin da kaga an yi doka a shari'a karkata ka, kai ma da amfaninka wajen kiyaye wannan dokar, domin inda kowa ya zama irinka to da an kwanci. Mu yi aiki tare, mu yi tafiya akan ƴan uwantaka na musulunci, mu kimanta musulunci, mu kimanta ƴan uwanmu, mu kame hannun mabarnata daga cikinmu, sannan kar mu zura ido wannan alakar ta musulunci kuma mu bar wani ya zo ya rushe ta. Jama'a, mun fahimta? Allah ya muku albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.